This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 1622 da kuma mita 25 sai kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya jin mu yadda aka saba kai tsaye a tashoshin FM na radio amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ana kuma iya jin mu kai tsaye a ko ina a duniya duk lokacin da ake bukata a hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum, Usman Kabara ne tare da Aliyu Mustafa Sokoto, muka sake dawowa a shirinmu na dare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Rundunar sojojin Najeriya ta ce ta gano wata dabarar da 'yan Boko Haram suke yi wajen kashe mutane.
Yara su zo suna kamar an biyo su suna kuka, in sun ga mutane sun taru su ainihin fasa wannan bomb da suke tare da shi a cikin jikinsu. Ya kamata a ce dukkan Najeriya hukumar su ainihin mai da hankali, sani cewa ba kowane taimako mutum ya kamata ya bada ba yanzu.
To kuma gwamnatin Najeriya dai har ila yau ta haramta shiga da generatoci, wato injinan bada wutar lantarki, cikin kasar daga 1 ga watan Janairun shekarar 2016 da zamu shiga.
Wa'annan kananan generatoci hukuma ta hana kawo su. Gwamnatin nan ta yanzu, kamar yadda ka sani, ta kuduri niyyar samar da wuta.
To a cikin rahotannin da muke da su, akwai ɗaya daga jihar Taraba inda ya bawa gwamnan jihar Mici yanzu, wato Darius Dixon, damar ci gaba da mulki a matsayin gwamnan jihar bayan da Aisha Akce ta yi nasara. To haka kuma akwai tattaunawa da muka yi da wani ɗan kasuwa wanda ya faɗi alfanun kuɗin tallafin man fetur ga talaka kai tsaye. Muna kuma kira da cewa za a yi waya ne akan maganar tattauna da Buhari jiya da 'yan jarida game da shin yaya mutane suke kallon al'amarin. Amma yanzu bari mu je ga labaran duniya amma cikakku.
To jama'a barkanku da wuni. Rahotanni daga Dubai sun ce an sami sa'ar fitowa da dukkan mutane da ke cikin wani gabjejin otal da ke garin da gobara ta tashi a cikinsa yau din nan Alhamis. Babban sufetin 'yan sandan wannan birni, General Khamis Matal Almizima, ya ce sun tantance cewa dukkan mutane da ke cikin wannan otal ɗin mai hawa 63 da ake kira Address sun kubuta da ransu da lafiyansu. Otal ɗin dai makale yake da ɗimbin jama'a da suka cika shi domin gudanar da masha tarban sabon shekara. Lokacin da gobara ta tashi da misalin karfe 9:30 na dare a gogon Dubai din. Duk da haka dai akalla mutane 14 sun samu raunuka. Otal din Address da yana nan tsallaken titi ne daga yanda otal din Burj Khalifa, otal mafi tsawo a duniya, yake.
Yau kuma a halin yanzu an tsaurara matakan tsaro a birnin New York na nan Amurka da niyyar cewa ana niyyar shiga sabuwar shekara, wanda kuma mutane daga ƙasashe daban-daban na duniya suke cikinsa. Ake kuma shirin yin hidimar tarbar sabuwar shekarar ta 2016 mai shigowa, amma kuma ana fama da fargabar hare-haren ta'addanci a birnin Jakarta da Indonesia. Ana zaman ɗarɗar bayan da hukumomi suka gano wata maƙarƙashiyar kai hari da aka shirya kawowa daidai lokacin da ake masha'ar a birnin Brussels na ƙasar Belgium. Ma kwata-kwata soke shagulgulan aka yi saboda tsoron farmakin ta'addanci, musamman da yake ya haɗu a cikin 'yan ta'addar da suka kai hari a birnin Paris, har mutane da 130 suka rasa rayukansu. Duk daga Belgium ɗin suka fito, shi ma kansa birnin na Paris ya soke nashi shagalin bartsatsun wuta da aka saba. A ƙasar Turkiyya kuma hukumomi sun tsare wasu mutane guda biyu ne da ake jin suna shirya tafka ta asar kai harin na kunar bakin wake akan mutanen da ke shagalin taron ko kuma taron sabuwar shekara a birnin na Ankara.
To muna ba ku labarin nan daga sashen Hausa murya Amurka Washington. Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya ce a shirye yake zauna ya tattauna da waɗanda suka sace 'yan matan Chibok ɗin nan da aka yi awon gaba da su daga makarantarsu a bara. Shugaban ya faɗi haka ne jiya a cikin hirar shi ta farko ta bayyana jama'a da 'yan jaridu a talabijin, inda ya karɓi tambayoyi akan batutuwa daban-daban da suka haɗa da su batun 'yan matan Chibok ɗin. Shugaban ya ce muddin da za a tantance ko waye ingantaccen shugaban ƙungiyar Boko Haram kuma a tabbatar da ainihin inda su 'yan matan suke, to a shirye ke zauna da su a maganta yadda za a sako su 'yan matan ba tare da ma an gita su sharaɗa ba.
Jamhuriyar Congo ta bada sanarwar cewa a cikin watan Maris mai zuwa ne za ta gudanar da zaben shugaban kasar bayan da aka amince da wata kuskurima da aka yi wa kundin tsarin mulki abinda ya baiwa shugaban kasar na yanzu Denis Sassou Nguesso damar sake tsayawa neman wani sabon wa'adin mulki. A da an zaci cewa a cikin watan Yulin shekarar 2016 ne za a yi zaben, amma kuma sai ministan sadarwa na kasar ya fito a jiya Laraba ya bayyana cewa ranar 20 ga watan Maris na shekarar ta 2016 ne za a yi zaben. Sai dai har yanzu shi shugaba Sassou bai fadi ko zai tsaya takarar ba.
To a kasar Burkina Faso kuma an zabi Salif Jallo a matsayin sabon kakakin majalisar dokokin wannan kasa, abin da ya sa wannan mutumin da a can da rikakken hannun daman tsohon shugaban kasar wato Blaise Compaore ne kuma daga baya suka barce wato ya bijire mashi, yanzu ya zama mutum na biyu da yafi kowa iko a kasar. An tabbatar da zaben Jallo ne a matsayin kakakin majalisar kwana ɗaya kacal bayan da aka rantsar da Rochemark Christian Kabore a matsayin sabon shugaban Burkina Faso din. Jallo da Kabore dai sun haɗa ƙarfi ne watan Janairun bara suka kafa jam'iyyar MPP bayan da suka tsinke hulɗarsu da shi wancan tsohon shugaba Compaore wanda aka tumɓuke shi daga mulki a watan Oktoban bara bayan da mutanen Burkina suka ce sun gaji da mulkin shi na shekaru 27.
Mun kawo muku labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Gwamnatin Najeriya ta haramta shigar da kananan janareto na samar da hasken wutar lantarki, amma kafin mu ji ga wannan rahoto za mu fara ne da na sojoji wanda suka ce sun bullo ko kuma sun gano hanyoyin da ake bi ana hallaka jama'a a maganar Boko Haram.
Babban hafsan tsaron Najeriya, General Gabriel Olonisekin, ya bayyana sake fasalta wasu bangarorin dakarun da suka haɗar da na tsara dabarun yaƙi, cibiyar tsare-tsare na mayakan ruwa da komandan dakarun da ke yakar Boko Haram, wato Operation Lafiya Dole. Kana an samar da cibiyar da ke samar da bayanai kan aikace-aikacen dakarun Najeriya a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Bugu da ƙari, headquarters tsaron Najeriya ta tattauna sosai bisa sabon salon da ƴan Boko Haram suka ɗauka na tayar da babamai a shiyar arewa maso gabashin kasar. Director labarai na headquarters tsaron kasar Brigadier General Rabi Abubakar ya min karin bayani.
Yara su zo suna kamar an biyo su suna kuka, in sun ga mutane sun taru su ainihin fasa wannan bomb da suke tare da cikin jikin su. Ya kamata a ce duk Najeriya hukumar su ainihin maida hankali sani cewa ba kowane taimako mutum ya kamata ya bada ba yanzu.
General Abubakar ya ci gaba da cewa
da biyu kuma yanzu suna ainihin yin amfani da kuɗi ko kuma sadaka ko kuma wani abu dai wanda zai jawo hankalin mutane daga nan fasa wannan bambu nasu. Wannan wa'annan abubuwan da sun wakana Adamawa, sun wakana Adamaturu, kasuwa ne, matsalaci ne, coci ne, da sauransu, ya kamata a ce muna ba da shawara cewa su ainihin sa wasu wanda za su riƙa bincike domin su taimaka ma ainihin jami'an tsaro na gare irin wannan mugayen mutane.
Brigadier General Rabi Abubakar, Director labarai na headquarters tsaron Najeriya. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To yanzu kuma sai mu tafi maganar hana shiga da janareto ko kuma injinan bada hasken wutar lantarki da aka saba da su a Najeriya. Ga wakilinmu Babangida Jibrin dauke da rahoton.
If you give us electricity,
wani ɗan Najeriya kenan ke bayyana rashin jin daɗin sa da matakin gwamnatin Najeriya na hana shigowa da kananan injinan samar da hasken wutar lantarki da aka fi sani da IPASMA Nebo tsakanin masu ƙaramin ƙarfi domin magance matsalar rashin wutar lantarki da ake fuskanta a ƙasar shekara da shekaru. Wannan malami mai suna Mr. Jacob Idowu ya shaida mani.
We appeal to the federal government to please reverse this ban on the small generator.
Yace ina kira ga gwamnatin tarayya idan za ta hana amfani ko sayar da wannan na'ura ta hana manyan ma, dan aka yi haka shine za mu san cewa gwamnati da gaske take. Alhaji Sani Jibrin Madugu, ko menene hanzarin gwamnatin kasar na hana shigowa da waɗannan na'urori na samar da hasken wutar lantarki?
Waɗannan kananan janaretoci hukuma ta hana kawo su. An faɗi dalilai na hana kawo su cewa suna fidda wani hayaki wanda yake zama illa ga ɗan adam. Saboda haka abin da zai zama illa gare ka ko gare ni ba zai cutar da kawai wanda ya mallaki wannan injin. ba har ma wanda yake makocin sa wanda zai dauki iska kuma za ta diba ta kai gurare kai kuma ka shaka ni ma in shaka kowa ma ya shaka saboda haka ciwon nan yana iya samun kowa a cikin mu gwamnatin nan ta yanzu kamar yanda ka sani ta kudiri niyyar samar da wuta ba ma wuta ba duk abubuwa na jin dadin talaka saboda haka in sun tsaye da wannan doka wannan abu yayi daidai
yanzu haka dai gwamnatin kasar ta sha alwashin magance matsalar wutar lantarki a kasar Babangida Brown muryar Amurka daga Lagos
To daga nan kuma sai mu koma jahar Taraba inda zamu ji cewa shari'ar da ake tsakanin gwamnatin jahar mai ci a yanzu da sanata Aisha Jummai an saki yanke hukunci a kotun daukaka kara inda aka ce shi yayi nasara ga wakilin mu daga jahar Taraba
Yanzu ne da wannan hukunci na kotun daukaka kara a iya cewa in canjaras wato daya da daya tsakanin jam'iyyar PDP dake mulkin jihar Taraba da kuma jam'iyyar APC dake neman kwace kujerar gwamnati shi dai gwamnatin jihar Taraba Architect Dare Dusan Isiyaku ya ma nuna farin cikin sa ne game da nasarar da ya samu a kotun daukaka karan gwamnati ta bakin hadimin sa ta fuskacin harkokin siyasa Alhaji Abubakar Bawa yace wannan nasarar da ya samu na al'umman jihar ne haka nan ma gwamnati ya fa buƙaci bangaren APC da suka sha kai da su ma su zo a hada karfi domin tafiya tare inda yace yanzu babu abin da jihar Taraba ke bukata kamar samun zaman lafiya
to alhamdulillah mun gode wa Allah dama gaskiya kam dole za ta fito kamar haka kuma mun gode wa Allah abinda dama Allah ya nufa kenan ya riga ya ba mu zabe ya nufa kuma zaben nan namu ne kuma ya sake ya tabbatar mana so don haka mun gode wa Allah magoyan baya duka na APC da na PDP duka dai ina so mutane su sa hankalin su sa Taraba gaba domin rashin zaman lafiya kullum yakan kawo cin baya
To sai dai kuma yayin da bangaren PDP da kuma gwamnatin jihar ke murna ita ko ita karar jami'ar APC wanda ita ta samu nasara a kotun farko na sauraron karakin zabe sanata Aisha Jummai Alhassan da kuma jami'ar ta APC dukkanin su dai sun yi fatali ne da wannan hukunci to ko me yasa haka wannan ita ce tambayar da na yi wa Alhaji Hassan Jikado da ke zama shugaban jami'ar APC a jihar Taraba
duk wani wanda ya hadaci wannan kotu daga farko har zuwa ƙarshe har zuwa yanzu din nan abin da ya faru yau din ba wanda zai ce maka dukkan ƴan Taraba dukkan masoya bayan gaskiya da kuma wanda suka san abin da ya faru ba wanda zai ya ji dadi wannan shari'a din nan sannan muna tabbatar muku za mu je mu karba nan gaba amma mu ba mu daddara ba to ne mun garzaya za mu tafi kotu gole
kawo yanzu ko jama'a na ci gaba ne da harkokin su cikin tsanaki kamar dai babu wani abin da ya faru yayin da bangare guda kuma aka baza jami'an tsaro suna shawage cikin shirin kota kwana kamar dai da na gani a nan Jalin Gofa da jihar Ibrahim Abdul Aziz Sashin Hausa na murar Amurka daga Jalin Gofa a Najeriya
To sai kuma mu koma maganar man fetur da ake maganar janye tallafin sa wanda muke buƙatar sanin shin ta yaya wannan abu yake shafar talaka kai tsaye ko kuma yake da amfani ita kanta ga gwamnati ga wani dan kasuwa da na tattauna da shi Alhaji Ayuba Tasi'u na wani kamfanin sayar da man fetur da ake kira Manila to ga abin da yace mana
tallafi da yake cikin mai shine gwamnati tana la'akari ne da ainihin farashin man fetur a kasuwan duniya da kuma abin da take kashewa wajen sarrafa wannan danyen man fetur da take hakowa a ƙasa da kuma kuɗin sarrafa shi akan hayya da zai zama ya zama tataccen mai sai a hada nawa ne man nan ya taso idan man nan ya wuce abin da gwamnati yake a hannunta kamar misali kamar yanzu ake sai da mai naira 87 ya zama cewon ya zama kamar naira 100 kaga kenan an samu ƙarin naira 13 a kowane litan mai to kaga tallafin da gwamnati ke bayarwa idan har ka shigo da mai a ƙasa a matsayin kana son a saida shi ko kuma gwamnati na son a saida shi a kowane sassa a cikin ƙasa an saida shi kuɗin shi har tashi bai daya to kaga kenan akwai bambanci
ta yaya abin zai shafi talakawa ko kuma su more masa
man zai wayatu ba don kuma saboda an samu ƙarin hannu na masu shigowa da man fetur kai ne zaka yi tallan kayan ka saida amma su ƴan ƙasa za su ga cewa at the first instance idan aka cire din man zai iya haurawa sama amma zuwa dan wani lokaci aka dan samu wata 1 2 3 shekara daya man zai wadatu sannan kuma farashin zaka ga ciwon yana raguwa har inda zai zo a samu wani equilibrium point da kuwa zai yi operate
shin ba muna da man fetur a Najeriya ba misa sai ake ta tunanin sai a shigo da shi
matatun da muke da su matatu ne wanda yake gaskiya gwamnati tana kokarin ta ga ciwon lalle an samu an dinga aiki da ribi sadari akan waɗannan matatu kasancewar rashin aiki waɗannan matatun shi yasa har ma magana shi kanshi subsidy ne take fito gwamnati da mu ɗan kasuwa sai mun hada hannu sannan za a yi tafiya gaba
E
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To barkanmu da haduwa masu bugo waya, bari mu fara da jihar Kaduna. Wane ne a Kaduna?
To sunana Ibrahim Alaramma daga cikin Kaduna.
To Ibrahim Alaramma, jiya shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya tattauna da ƴan jaridu inda yayi maganganu da dama. Me ya fi jan hankalinku a cikin jawaban da yayi?
To gaskiya mun ji dadin bayanan da shi Muhammadu Buhari yayi, musamman da ƴan jaridu da yayi. Gaskiya ba maganan da ya ja hankali na, musamman irin yadda ya nuna cewa har yanzu su za su iya tattaunawa da ƴan Boko Haram wajen ganin cewa an dawo da ƴan matan Chibok. Wannan dole ne a jinjina mushi, ya cika shugaba ne mai tausayi, mai kuma damuwa da abin da ƴan ƙasashe suka damu da shi. Kuma da an ce mushi wasu tambayoyi, ya ce to gaskiyar magana ba zai so ya ce wani abu a kai ba, saboda ana bincike, musamman kamar abin da ya shafi ƴan Shi'a da kuma abin da ya shafi gwamnan babban bankin Najeriya. Ka gano na shi shugaba ne, ɓangaren da ba nashi ba ne ba zai magana a kai ba sai ya samu tabbacin abubuwa a kan haka. Kuma fatan mu wannan budget ɗin da ya aiwatar, da ya gabatar a aiki da shi kamar yadda aka bayar a sashi a inda ya dace.
To mun gode daga Kaduna, sai kuma mu tafi jihar Filato. Hello?
Hello?
Yawwa, wane ne a Filato?
Wa
alaikum salam. Waye a Filato?
Na'am. Me magana, Bala Komanda ne daga Bukur jihar Filato.
To Bala Komanda, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi bayanai. Me ya ja hankalinku a cikin bayanan da ya yi, musamman ya magana sai maganar Shi'a, maganar CBN wato bankin Najeriya da kuma Biafra?
Na'am. Watan dai to abin da bayanin da zan yi shine abin da ya shafi abubuwan da ya shafi Boko Haramun da sauransu da ya yi magana a kai, gaskiya ne kuma shugaba kenan mai adalci. Tun da mu muka zaɓe shi, kuma yanzu gashi yana ta iya ƙoƙarin taimakawa talakawan Najeriya da sauransu. Shi kuma magana na abin da ya shafi na ƴan Shi'a, tunda ana nan ana bincike kuma a kai, to muna fatan Ubangiji Allah ya sa idan aka gama bincike a san yadda za a yi mai gaskiya, a ba shi gaskiyan shi wanda bai da gaskiya, kuma doka ta yi aiki a kansa. Bala Komanda daga jihar Filato, Bukur.
To mun gode Bala, sai kuma mu tafi babban birnin tarayyar Najeriya wato Abuja. Wane ne a Abuja? Assalamu alaikum. Yawwa, kana ji na? Hello? Hello? To ina gani Abuja fa mun rasa layinka. To da fatan za a ci gaba da lalubar mu, sannan kuma kar a manta muna magana ne akan tattaunawar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi jiya da ƴan jaridu, inda ya yi maganganu da dama, aka kuma nuna har a talabijin na ƙasar. Haka ya yi magana akan abin da ya shafi rikicin ƴan Shi'a da sojoji, ya yi magana an tambaye shi akan maganar babban bankin Najeriya ko tsohon gwamnan bankin Najeriya ko shi wanda yake kai. Haka kuma ya yi magana akan Kano na maganar Biafra da aka tattambaye shi akai. To za mu so ku gaya mana me ya fi jan hankalinku akai. Yanzu kuma sai in ce zan maimaita mana, kar a manta ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To za mu sake komawa jihar Filato, amma a Jos. Wane ne a Jos? Hello?
Aliko Ali na kofa ne ke magana daga Bukur jihar Filato a Najeriya.
To muna jin kamini ne ya fi jan hankalinku a jawaban da jiya Muhammadu Buhari da ƴan jaridu da aka tattauna da shi.
To gaskiya ni abin da ya fi jan hankali na a game da abin da aka tattauna da shugaban ƙasa shi ne maganan Boko Haram.
Nisa?
Saboda gaskiya ni na jarumi ne, kuma mutum ne adali ne, saukin kai duka a lokaci guda.
To mun gode daga Jossey mu tafi jihar Jigawa. Wane ne a Jigawa?
Ba murya Amurka bane.
Nan ne murya Amurka ne. Wane ne a Jigawa?
To mati dan Fulani jutai ne a Jigawa.
To mati dan Fulani muna Jigawa. To muna jin ka. Me yafi jan hankalin ku je a jawaban da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da injiri du?
Wannan gaskiya ne jawaban da Muhammadu Buhari yaya mana gaskiya yayi mana abinda ya kamata dama tayin hida ma shi ya kamata a fara da shi kenan.
Eh me kamar me kenan?
Wannan jawo hankali da ke zai ya tattauna da ƙungiyoyin Boko Haram nan domin a samu ƙarshe-ƙarshen tashe-tashe hakunan nan a Najeriya zama musamman ma gaba a ƙasashen
to mun gode
arewacin Najeriya gaban.
To mun gode sosai. To hello ga to wannan ma ina ga mun rasa shi kar amanta ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC a cikin shirinmu na dare. Yanzu agogon Washington yana cewa ƙarfe 4 saura minti 10 wanda kuma ga Abuja mun samu. Hello, assalamu alaikum.
Ina muku gaisuwa da baki da Yakubu mai rishi ne daga Abuja.
To Yakubu, menene ya fi jan hankalinku a cikin magana da Buhari jiya da yan jarida? Kana ji na?
Abin da ya yi jan hankalinmu shi ne magana da Boko Haram da kuma batun magana yadda ya yi magana tsaro da sauran abubuwa da suke gudana.
To misa magana Boko Haram
suna yaba masa kware kuma muna roƙon Allah Ubangiji ya taimaka mashi game da Boko Haram, kuma Allah Ubangiji ya taimake mu samu sa'a a zuwa wannan yamma ta na cibo.
To sai mu tafi Gombe. Hello,
sani ina ji.
To wace ce a Gombe? Barka da shigowa. Yauwa,
yar hijira ne.
To muna jinki. Yar wane?
Hijira daga
hijira. Oh, yar hijira. To yar gudun hijira ce? To me sunanki?
Hawa Abdullahi.
To Hawa Abdullahi, daga ina kuka zo kika ce gudun hijira?
Daga Dambuwa.
Daga Dambuwa. Yanzu kina ina ne a gudun hijirar?
Ina Gombe.
Gombe. To kin ji jawaban da jiya Buharin yayi ne?
Na'am, a'a ban ji ba.
To yayi magana jiya shugaban Najeriya, an tattauna da shi inda yayi magana akan Biafra da magana ku na Boko Haram da gudun hijirar nan duk da ya tattashi da sauransu. Shin wane matsala kuka fuskanta a gudun hijirar ne?
Wallahi mu ba a shiga ta jejin garinmu nan har yanzu.
To ina mai gida fa da yara duka?
Babu, akwai yaran amma ba gida.
Shi mijinki fa? Kina da miji?
Shi ma
yana nan, shi ma kuna gudun hijira tare?
Eh.
To ya akai kuka shigo nan gudun hijira din? Ina son ji ya akai kuka fito daga wurin da aka fara wannan rikicin?
Da wahala.
Kamar yaya?
Mun sha wahala dai haka. Har mun je ku biyu.
To kin ce daga Dambuwa ne kuke? Dambuwa daidai wani gari kenan? Wane ƙauye ko kuma cikin garin Dambuwa?
Na?
Daga cikin garin Dambuwa ko ko wani ƙauye a wurin?
A ƙauye.
Me sunan ƙauyen ku?
Kauji.
Saudu?
Kauji.
Kaugi. Kaugi. To daga Kaugi me ya wurin yake yanzu Kaugi din? Kuna da niyan komawa? Kun ji labarin a'a an samu shawo kan matsala a wurin, kuma makamancin haka tunda an ce sojoji suna ta maganin wayannan mutane a wurin? Wani hali suke ciki yan garin? To ina ga mun rasa wannan layin ta. To Hawa kenan da tace ita ma yar gudun hijira ce, wanda kuma tace sun fito daga garin Dambuwa ne. To wannan shine muka zo ƙarshen amsa wayoyinku. Da fatan irin wannan yan gudun hijira din za su dinga kokari in sun samu su kira domin su dinga gaya mana irin matsalolin da suke ciki, inda za mu ji ko kuma duniya ta ji.
Dan wasan gaba na kasar Saliyo Muhammad Bangura yayi barazanar kauracewa bugawa kasarsa kwallo idan har hukumar kwallon kafar kasar ta kasa magance matsalolin da suka dabaibaye ta. Bangura, wanda ke taka leda a club din Dalian Yifang na kasar Sin, ya ce shi kam ya gaji da rikice-rikice da kuma fadace-fadacen da ke aukuwa a cikin hukumar tare kuma da katsalandan na gwamnatin kasar. Ko a watan Oktoba da ya gabata ma wani dan wasan kasar K Kamara ya ce ba zai sami lokacin bugawa kasar wasa ba saboda zargin jami'an hukumar kullon kasar da rashin mutunta yan wasa. Tsohon mai horar da yan wasan kasar Burkina Faso Paulo Duarte ya sake komawa turken sa mai cabo. Duarte dan kasar Portugal ya dawo ne karo na biyu a matsayin kocin kasar, inda ya maye gurbin Gano Turo wanda ya koma kasar sa ta Jamus domin aiki tare da hukumar kullon kasar. Duarte dan shekaru 46 da haihuwa ya jagoranci babbar kungiyar kullon kasar ta Burkina Faso tsakanin shekarun 2008 da 2012, inda ya sami nasarar kai kasar a wasannin karshe na gasanni biyu na cin kofin nahiyar Afrika, duk da yake kasar ta kasa tsallake matakin rukuni-rukuni a dukkan wasannin biyu. Shugaban hukumar kullon kafa ta kasar Liberia Musa Bility ya kasa samun nasarar karar da ya daukaka na kalubalen tarhana shi tsayawa takarar shugabancin hukumar kullon duniya ta FIFA. A watan jiya ne dai hukumar ta FIFA ta ce Bility bai cika sharuɗan tsayawa takara ba, don haka ne ya daukaka kara a kotun musamman ta sha'anin wasanni tare da makasudin dawo da kimar sa da yace an bata. To sai dai kuma kotun ta musamman ta wasanni a yau Alhamis ta yi watsi da karar da Bility ya daukaka da kuma dukkan bukatun da ya gabatar mata. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka ta yi Allah wadai da mummunan harin da kungiyar Boko Haram ta kaddamar a Nigeria a ranakun 25 da 28 ga watan Disamba, da ma wasu har-haren a kasashen Kamaru, Chadi da Niger. Yan kungiyar Boko Haram sun kashe mutane da dama wanda basu ji ba basu gani ba, ya Allah a kasuwanni ko a kan hanya ko kuma a masallatai. Amurka na miƙa saƙonta aziyarta ga iyalai da yan uwan waɗanda suka rasu. Amurka kuma ta ce za ta tsaya da mutanen Najeriya da na yankin baki ɗaya wajen ganin cewa an yaƙi kungiyar Boko Haram. Amurka tana kan bakanta na taimakawa Najeriya da makotan Najeriya wajen ganin cewa an shawo kan matsalar kungiyar Boko Haram. Duk da cigaban da aka samu cikin shekara ɗaya, akwai sauran aiki na tabbatar da ganin cewa mutanen Chadi, Kamaru, Niger da Najeriya suna zaune lafiya. Rikicin kungiyar ta Boko Haram ya shafi rayuwar al'ummomi da ke tafkin Chadi, inda mutane miliyan 2,500 suka rasa muhallinsu da kuma 'yan gudun hijira fiye da mutane 170. Amurka na taimakawa da shawarwari da kuma bayanan sirri da kuma horaswa da bada motoci da kayayyakin yaƙi ga ƙawayenta na Afirka a ƙoƙarin da suke yi na murƙushe 'yan ƙungiyar ta Boko Haram. Amurka na kuma taimakawa mutane da bala'in Boko Haram ya shafa da kayayyakin jin ƙai. Amurka za ta ci gaba da yin aiki tare da ƙawayenta a yanki domin neman sabbin hanyoyi daƙile har-haren 'yan ƙungiyar ta Boko Haram da maido da doka da oda a yankin na tafkin Chadi. Sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To yanzu kuma sai mu je ga labarai amma a takaice.
Kwaya takaice Usman, Allah ya tsare mutanen da ke cikin wani gabjejin hotel da ke birnin Dubai sun samu duk sun fito bayan da gobara ta tashi a cikin sa yau Alhamis. A nan Amerika kuma an dauki tsauraran matakai a birnin New York na da kuma sauran biranen duniya daban-daban da ake shirin hidimomin karɓar sabuwar shekarar 2016 mai shiguwa, abinda ake son a yi a can Dubai din lokacin da wannan gobara ta tashi.
To sai mu ce Allah ya kyauta ya tsare na gaba. Da takaitattun labaran muka kammala shirin namu na wannan dare, sai kuma da safe in Allah so da duku-duku za a ji abokan aiki dauke da wani sabon shirin a madadin shi wanda ya bada umarni Daniel Brown, sai Aliyu Mustapha Sokoto da ya taya ni gabatarwa, sai kuma engineer Mateo. Ni Usman Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Assalamu.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.